Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba 10 ga watan Afrilu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an ba wasu mata sojoji horo akan yaƙi da 'yan ta'adda a jamhuriyar Nijar. Muna kuma dauke da rahoto akan wani hari da aka kai a wani barikin soja da ke difa a jamhuriyar ta Nijar a daren jiya Talata. Idan muka bude layukan wayar mu an jima, za mu so mu ji ra'ayoyinku akan irin gudunmuwar da ya kamata al'umma ta bada wajen tabbatar da zaman lafiya, musamman a yankunan da ake fama da mahara da masu satar jama'a. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkamu da wannan dare. A yau Laraba, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tashi tsaye ta kare mulkin demokuraɗiyya, ta amince da shugaban adawar Venezuela Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasa da aka zaɓa. Pence ya ce Amurka tana aiki akan wani ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya da zai zartar da tabbacin gwamnatin Guaido a matsayin halartacciyar gwamnati. Yayin da ya kira ga kasashen duniya su goyi bayan ƙudurin, babu tabbacin ko Amurka za ta nemi cimma wannan burin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, inda babu ko shakka Rasha za ta taka wannan yunkurin birki. Za ta takawa wannan yunkurin birki ko kuma a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya idan aka kada ƙuri'a. Kamfanin sada zumunta na Facebook ya ce zai sabunta wasu manhajojinsa da za su taimaka wajen kare yaɗa labaran ƙarya da sauran abubuwa da ba su kamata ba a kafafansa na sada zumunta. Sabunta manhajar da za a yi zai rage yawan ganin shafukan labarai da ake kyautata zaton ƙageni a shafin Facebook. Haka kuma kamfanin zai ƙara ƙarfin tantance labarai ta hanyar amfani da ƙwararru a wajen kamfanin, ciki har da kamfanin dillancin labarai na The Associated Press, domin su tantance hotunan bidiyo da sauran abubuwa da ake kafewa a Facebook. Haka kuma Facebook zai saka ido sosai don daƙile yaɗuwar labaran ƙarya. Kamfanin Facebook dai ya sha samun suka kan yaɗa labaran ƙarya da sauran bayanai a shafinsa da Instagram. 'Yan majalisu sun yi wa wakilan kamfanin tambayoyi akan yadda Facebook zai kare yadda mutane ke saka hotunan bidiyo da ba su kamata ba, a kuma watsa su a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga a Khartoum suna ci gaba da neman shugaban ƙasar Umar al-Bashir da ya yi murabus a ci gaba da zaman da suke yi a headquarters sojan ƙasar, inda aka ji ƙarar harbin bindiga. Akwai rahotanni da ke cewa jami'an tsaron gwamnati sun yi ƙoƙarin tarwatsa taron masu zanga-zangar, wanda ya janyo sojojin suka kare masu zanga-zangar, a cewar wasu da suka shaida abin da ya faru. Jami'an 'yan sanda sun bayar da tabbacin cewa ba za su taɓa kai wa masu zanga-zangar hari ba, yayin da dubban mutane ke ci gaba da shiga zanga-zangar, a cewar wani ɗan jarida mai suna Dama da ya zanta da murya Amurka. Duk da cewa tashar talabijin ta Sudan na ci gaba da nuna wasu hotunan bidiyo inda ake ganin wurare kamar babu wasu masu zanga-zangar a ciki, Wasu shaidu sun ce waɗannan tsofaffin hotuna ne da aka dade da dauka, ba abin da ke faruwa bane a yanzu. Asusun kuɗi na duniya IMF a takaice na saran cewa tattalin arzikin kasashen duniya na shekarar 2019 zai yi tafiyar hawainiya, kamar dai abin da ya faru a shekarar da ta gabata ta 2018. Amma kuma tattalin arziki zai karu daga baya har zuwa cikin shekarar 2020. A cikin sabon rahoton da take fitarwa sau biyu a duk shekara akan tattalin arzikin duniya, IMF ta sanar da cewa yayin da akwai dalilai masu ba da ƙarfin gwiwa, akwai haɗarin faruwar wasu abubuwa da za su iya kawo durƙushewar tattalin arzikin duniya. Ɗaya daga cikin abubuwan da ka iya jawo durƙushewar tattalin arzikin da bunƙasa shi shine rashin tabbas game da ficewar Birtaniya daga Tarayyar Turai, da kuma cinikayya tsakanin Amurka da China, da kuma ko tattalin arzikin ƙasashen Turkiya da Argentina yayi abin da masana suka yi hasashen zai yi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, wasu kungiyoyin kasa da kasa da haɗin gwiwar hukumomin kasar sun shirya wani taron ba da horo domin jami'an tsaro mata da nufin ganar da su muhimmancin rawar da za su taka a yakin da ake yi da kungiyoyin 'yan ta'adda da suka addabi yankin na Sahel. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Mana Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar wasu ƙudurorinta masu lamba 1325 da 1820 ta yi amanar cewa mata na da rawar takawa wajen wanzar da zaman lafiya. Sabili kenan kungiyar Culture Ar Humanité Niger da kungiyar Partners West Africa Senegal da National Endowment for Democracy ta Amurka da haɗin kan hukumomin tsaro suka shirya wannan taron horo domin faɗakar da jami'an tsaro mata cewa akwai buƙatar gudunmuwarsu wajen neman bakin tsaron warware matsalar tsaron da ake ciki a yau a duniya. Malam Lawali Adamu na daga cikin shikashikan wannan haduwa.
Ya mace tana da haƙƙi da yawa cikin aikin ta na dan sanda, ka san shi aikin dan sanda ya aka je bisa hilin daga, babu irin abin da ba a yi gara, akwai haɗe, akwai bugu, akwai jimuwa, akwai kuma maza su ware da mata. To shi ne muke nuna musu su kama jikin su, su yau bai kamata ba in sun je bisa hili na daga na kasashen Afrika ko kasashen Turai wani namiji zaka ce musu su bisa isa ba a ware su, a'a, to shi yadda namiji ne samu haliyar ta can su ma hakan Allah sa su samu halin nasu kujan kenan, duka matsayin su guda kenan, matsayin su a cikin wannan aikin da Allah ya ba su da maza duka in suka je bisa hilin daga duka matsayin su guda.
Jami'an tsaro mata kimanin 50 da suka hada da 'yan sanda da jandarmomi da Guard National ne suka dauki darasan da ke kunshe cikin laccocin da wasu ƙwararru suka gabatar a tsawon kwanaki uku. Sufetan 'yan sanda Maimuna Haruna Usman na cewa taron na da fa'ida sosai a gare su.
Wanga waye kai da aka mumu mun gane abu da yawa, yanzu mu ma za mu dauki mataki mu samu mu shiga duk inda ya kamata, duk inda maza suke iya yin aiki mu ma mu je mu ba mu bari a bar mu baya, ba gudu ba ja da baya, insha Allah mu ma za mu je duk inda ya kamata. Lokaci ya sake, yanzu mata ma ya kamata su kama jikin su, kar a bar mu a baya. Mu dai muna so dai jama'a ta gane mu, su mumu goyen baya, Allah ya ba mu sa.
Ba idan bayar da gudunmuwa a fagen daga, jami'an tsaro mata na da wani tasirin na daban wajen samar da tsaro, musamman a wannan lokaci da masu tayar da kayar baya ke bullowa da salon farmaki kala-kala.
Yau ka san sirrin da za ka samu na duniya sai da mace. Yau sirrin gida, sirrin kasa na mace ne. Yau ya mace babu inda ba ta iya shiga in ta yarda ta samu sirri, saboda ta kawo bayani a samu kokari da kuma ta kai sanya. Shi yasa muka so mu aiki da wannan mata.
Taron wanda ke kammala a yammacin wannan Laraba zai gabatar da wasu shawarwarin musamman danganin an dauki matakan kare shigar da jami'an tsaro mata cikin dukkan wasu harkokin da ke da nasaba da sha'anin tsaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah ta ta yi makin soja ko gidan su so da dali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyadi.
A gaida Suleiman Muna Barma. Har ila yau a jamhuriyar ta Niger, wani jami'in tsaro ya rasa ransa, wasu jami'an kuma su shida sun jakkata sakamakon wani dauke ba dadi da suka yi da wasu yan bindiga da ake kyautata zaton yan Boko Haram ne a wani barikin jandarmomi da ke Difa. Tamar Abari, wakiliyar sashen Hausa, na da karin bayani.
A jiya da daddare ne daidai karfe 9:05, wasu da ake kyautata zaton yan Boko Haram ne suka kutsa cikin barikin jandarmomi na garin Difa. Nan da nan kuma suka shiga harbe-harbe tsakanin su da jandarmomin. Jandarma ɗaya ya rasa ranshi yayin da wasu shida suka ji rauni. Majiyar ta tabbatar da cewa an kwana ana Artabu har kusan karfe 4 na asuba. A safiyar yau din ne kuma wajen karfe 9 aka ji fashewar wasu abubuwa daga cikin maharan. Wasu sun kutsa kai cikin gidajen jandarmomi inda suka yi garkuwa da iyalansu. Sai dai nan da nan polis na rundunar da ke yaki da yan ta'adda suka kawo doki yayin da maharin ya tarwatsa bom din da ke jikin shi. Ga dai abin da wasu mazauna Difa da ba a bayyana sunan su ba ke cewa.
Jiya kaman kare 9:45 haka. In ka ji halbe-halbe ana ta halbe halbe kowa sai muka gudu muka shiga cikin gida. Har wayan asuba halbe-halben ba ta yi da ba. Da safe da muka tashi sai muka ji a je an kawo gidan jandarmomi daban nan da suke. Yanzu daga wajen nake mutane a tare na ga motoci masu kulke guda biyu masu ruwan kasa. Da soja a tare yanzu haka labarin da nake ji babu yata da bomu. Amma bomu. Ba mu ji nawa mutanen nawa ne a cikin suka mutu ba bomu. Amma dai yanzu dai abin da muke ji.
Yanzu kamar yaya harkoki kamar zirga-zirga da sauran wannan yake a Difa?
Yanzu zai Difa abin ya koma jikin mu, kanmu ya koma jikin mu, kowa ko mutane suna harkoki.
Cikin gari kowa yana harkokin shi.
Eh, kowa yana harkokin shi, amma dai yau ba ya kwanci, ba ya ba ya gubernator ke ba ya kwanci. Kowa su koma gidajen ne makaranta.
Akwai sojoji da suke sintiri a cikin gari?
Akwai wanda suke sintiri a iyakan bakin garin nan daga wajejen da abin da suka faru wannan akwai su. Suna da yawo suna.
Ma mahigata da isa-bisai masu kayan sun ji bakin gurgurdu tsakani da suna taimakawa ba su kwana ba. Allah ya kare mu amma kuma sun kare. Sai abin da ya faru yau in suka zo Difa ba za ki haɗa shi da wani shekarun baya ba. Sai shekarun baya in wani abu ya faru kwana biyu ko duka kamar cikin makoki. Akwai yanzu haka in ana wani abu a wani waje ma sai ta za kawai wani wajen kamar ba su sani ba. Wallahi ba dandalin mu ba ne ba a fi sabi da yi abubuwa ne. Mutane ko da yake ba a hunsa ba ba ne an sabi ya kawo ta kai kan abin dai wanda ya ke ta yadda ya taso ba haka ake nufi ba. Da farko sai in suka taso da abin sai ka ga suna cin galaba to yanzu dai kamar alhamdulillah mutane suna cikin addu'a kuma Allah yana kare mutane.
Majiyar ta kara da cewa a garin Tam da ke yammacin Difa sun kashe mai garin garin suka kona gawarsa sun kuma dauki wani dattijo da wata yarinya da aka sa wa rana inda suka yi awan gaba da su. Wannan al'amari na faruwa ne a lokacin da wata tawaga ta yan majalisar dokoki na kwamitin da ke kula da zaman lafiya da tsaro suka kawo ziyara garin na Difa inda suka tattauna da al'ummar yankin daban-daban don a samu mafita kan tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a wannan yanki. Yanzu haka dai hukumomi sun dukufa wajen aikin su na kwantar da hankalin jama'a yayin da al'umma ke ci gaba da harkokin su. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari. To kamar dai da kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan gudunmuwar da ya kamata al'umma ta bada wajen tabbatar da zaman lafiya musamman a yankunan da ke fama da mahara da masu satar jama'a. Amma kafin mu bude layukan mu ku shakata da wannan wakar.
Allah samu sarki mai rama roko nake yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya ba uwan mu Najeriya mai ba mu nono Najeriya ba uwan mu Najeriya mai ba mu nono Najeriya rumfa Afirka Najeriya mai ba mu abinci Najeriya gawa Afirka Najeriya mai ba mu inuwa Najeriya kin mu Najeriya Najeriya ai ke gugace mai ba mu bansha dan kwa mai yawa ruwa Najeriya on babu guga al'umma ba dai amfana waye na san mutu Na samoto Oye na samoto
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To mun samu kira na farko daga jamhuriyar Niger.
Lalle kuna tare da Abdul Kasko daga unguwar Wadatawa jamhuriyar Niger.
To mala Abdul muna
da zamba da biska zancen harkar tsaro. Lalle harkar tsaro shi zance ne wanda shahewa da kowa. Yana al'umma sai sun ba da goyon baya. Goyon bayan da ya kamata shugabannin nan kasashe su ba da shine a ci gaba da bunƙasa roƙon Allah tunda akwai mayyan malamai. Na biyu akwai sarakunan gargajiya, akwai hakimai da sauran suna ya kamata a tsara. Kuma akwai ƙungiyoyin addinai daban-daban duk shawarar da za a yi ta ƙasa. Ko ni ne ne a tattauna tare da su kenan aza muku sharadi. In sarki kenan a ce to sarki ya aza maka doka, in ka ga wani mugu in baka nuna shi ba rawanin nan naka za a tsebe maka shi. Ko muna fata a ce duk shawarar da za a yi a dagan tattara su wuri guda saboda dai jama'an tsaro suna nan saboda kwanciyar hankalin jama'a suke. Kenan in an ka ga wani mugu wanda ba a yarda da shi ba a hannun tashi ga jama'an tsaro, muna fatan dai Allah dai ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin ƙasashenmu na duniya baki ɗaya.
To mun gode Malam Abdul Kasko. Yanzu kuma za mu je jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Ibrahim ne wanke hula a garin Mai Gode a Kemba.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
To lallai gaskiya gudunmuwar da za mu bayar kaman misalin mu ƴan uwa musulmi da wanda ke ba musulmi ba farnozon ko dai ba kamar abin da ba addu'a. Sannan muna kira ga ainihin ƴan uwanmu musulmi musamman tsofaffin malaman nan na zaure don Allah a riƙa yin alƙunutu ana addu'a duk mai hannu a cikin wani al'amarin ko shi waye ko ɗan gidan waye Allah tona mai asiri ya ƙasƙanta tun a nan duniya kafin a je lahira. To abinda muke neman taimako kenan ga abinda muke neman taimako kenan ga ƴan uwana musulmi.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula. Yanzu kuma za mu je Ibadan. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Ibadan? To ina ga layin malami ko malama daga Ibadan ya goce, amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Kamar yadda kuka ji muna kira ne mu ji ra'ayoyinku akan irin gudunmuwa da ya kamata al'umma ta bada wajen tabbatar da zaman lafiya a cikin al'ummar. Mun samu kira daga Bauchi. To amin, da wa muke magana ne daga Bauchi?
Isiyaku ne Big Boy Dirmushi a jihar Bauchi.
Tun Malam Isiyaku muna jan ka.
Adala ni dai abinda zan kira da shi shi ne ma'aikatanmu su ƙara ƙoƙari don don ba an yi ƙoƙari ba ne za ta fi ƙarfinsu ne dama su ƙara ƙoƙari dai kan ƙoƙari.
Su jami'an tsaron kenan kake nufi? To mun gode Malam Isiyaku daga Bauchi da wannan ra'ayi naka. Har yanzu dai muna na a Bauchin.
Malama Dauda, barka da aiki.
To barka ka dai, da wa muke magana?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba muna jan ka.
to a gudumawa da zan bayar dai yana da kyau wayannan yan kato da gora su shiga su taimaka ma jami'an tsaro, sannan kuma a sarakuna wajen duk wani bako da yazo a tabbatar daga inda yazo, sannan kuma a bashi inda zai zauna, sarakunan su san wane ne yazo wane ne kuma ya bar wajen, sannan kuma duk Allah wannan yan kato da gora din jama'an gari da gwamnati su taimake su taimaka ma jami'an tsaro, Allah kuma ya ba mu sa Allah ya taimake mu. Mai magana Ayuba Garba Imam, katin madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Umar Ayuba Kinjiga daga Tambal Sarai daga local jama'an Kaduna State.
To Alhaji Umar, muna jinka.
Magana tsaro, muna fata Ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan abu.
Amin amin. To wace gudunmuwa kake gani? Kuma
malamanmu da ke kasa gaba daya su mana addu'a ba dare ba rana.
To
yanzu addu'a ne suke kawo da komai insha Allah.
Haka ne.
To na gode malama ga tsaro.
To mu ma mun gode Alhaji Umar, za mu sake komawa kuma jihar Bauchi. Assalamu alaikum, da muke magana daga Bauchi.
Wa alaikum.
Malami na Bauchi, ko kana tare da mu?
Tare da ku.
To muna jin ka.
Wato kan da tun tsaro da ake ta fafutuka ana neman mafita.
Muna jin ka. To ina ga layin malami daga Bauchi ya Ogochi, yanzu kuma za mu je jihar Filato.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Babaraji ne daga Filato State Kanam, jihar Mai.
To Babaraji, muna jinka.
Ai wannan magana na ƴan Boko Haram da ake da suke tuntunin abu yake karewa. Abin akwai munafunci wanda wayansu sun mai da abin kaman kasuwanci wanda suke da shi. Sai dai muna kiran shugaban kasa Buhari dan Allah akan wannan abin, a nemi jirage mana kaman na sama na yaki na sojojin sama wanda za su je jejin da aka sai an san mafuyan su ko ba haka ba. An san inda suke. To ya kamata ne mu sojojin sama wanda da a sau a filin din inda suke cikin nan, wanda suka yi garkuwa da su ake tunani dama, wanda ana tantan kada kasance su suna a ce an ɗauki rayukansu. To amma tunda abu ya gasar ya zama haka, to ya kamata a yi amfani da sojojin sama da jirage.
To mun gode Babaraba da ra'ayin ka, yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Kuna magana da Ladi Royal Army daga nan ka goma.
To Malam Dan Ladi, muna jin ka.
Ni gudunmuwa da zan bada akan cewar al'umma, mu kanmu sai mun tashi mun yi daga shi akan kare kanmu da dukkan abin da zai zo mana da zai cutar da mu. Kuma ita gwamnati ne mata addu'a da fatan alkhairi.
To kamar ya kake gani al'umma za ta kare kanta ko kuma za ta tashi tsaye ma dai?
Na kula da duk abin da yake shige da fice a tsakaninmu, domin wayannan mutane dai ba aljanu ba ne, mutane ne kamar kowa, mutane kuma suna ganin su tun daga cikin birane har ƙauyaku. In dai za insha Allah za a samu matsala a wannan abu.
To mun gode Malam Dan Ladi daga Kaduna da ra'ayinka, kuma anan za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 4:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Black Stars din kasar Ghana zuwa ƙarshen makon nan za ta gano ko wani ƙasashe ne a cikin rukunin ta da ta kara da su a gasar cin kofin Africa na shekara ta 2019. Kasar Ghana dai kasancewar ta wace ta hai sahun gaba a rukunin su, yayin wasannin fidda gwani za ta sami kanta a tukunyar farko wato pot 1, don da kuma ke dauke da ƙasashe kamar su Egypt, wato Masar, Cameroon, Ivory Coast, Tunisia da Senegal. sai kuma a port 2 wato tukunya na biyu kenan Morocco, Nigeria, Algeria, Guinea, Mali da kuma DR Congo. A port 3 kasar Uganda, Africa ta Kudu, Guinea Bissau, Zimbabwe, Angola da Burundi. Sai port 4 Mauritania, Namibia, Benin, Kenya, Madagascar da kuma Tanzania. Rahotanni sun nuna cewar clubin din Orlando Paris na Africa ta Kudu sun bayyana wa kuma sai Asante Kotoko ne yanzu na sayan dan wasan gaba dan Burkina Faso dake wa Kotoko wasa. Rahotanni dake isa ga ganasakana.com ya nuna cewar the C Roberts sun aminci tare da dan wasan mai shekaru 27 wanda kuma ya bayyana da aniyarsa na barin matsugunin sa na Kumasi zuwa Soweto. Yakuba da Arwaitu yana bayyana niyyarsa na rabuwa da Asante Kotoko zuwa sabuwar club da yake son bugawa. Kuma Asante Kotoko ta nuna cewar mudiddai yin transfer ne ya dace kuma zai amfana da shi a shirye take ta sake shi ya je ya yi wa Orlando Pirates wasa. Hukumar kwallon kafar Afirka CAF a takaice ta shirya wani taron kara wa juna sani na rana daya wa masu koyar da wasa na kungiyoyin wasan kasa da kasa da suka samu cancantar shiga gasar karshe na gasar wasan cin kofin Afirka da za a yi a kasar Masar. Taron kara wa juna sanin wanda za a yi a ranar Laraba a birnin Alkahira da samu halartar na wasu manyan masu koyar da wasa a Afirka kamar su Kwesi Appiah na kasar Ghana da Genotoror na Nigeria da tarin ire-iren su. Gabatar da jadawali na gasan na AFCON a ranar Juma'a 12 ga watan nan na Afrilu za a yi shi a gaban na Sphinx da Pyramid a babban birnin Masar Alkahira. Masu sha'awan kwallon kafa a birnin Lome kasar Togo a ranar Talata sun hau bisa tituna suna masu kira cikin gaugawa a Ore kociya mafi tufa a Africa Claude Leroy. Waɗannan masu zanga-zanga da soke cikin kusata na bukatan na mutumin ɗan Faransa mai shekaru 71 da haihuwa maza a yi gwaji da shi saboda kasa bari ƙungiyar kwallon kafar ƙasar ta samu shiga gasar cin kofin Afirka da za a yi a kasar Masar shekaran nan. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. A yau Laraba, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tashi tsaye ta kare mulkin demokradiyya, ta amince da shugaban adawar Venezuela Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasa da aka zaɓa. Kamfanin sada zumunta na Facebook ya ce zai sabunta wasu manhajojinsa da za su taimaka wajen kare yaɗa labaran ƙarya da sauran abubuwan da ba su kamata ba a kafafansa na sada zumunta. Sabunta manhajar da za a yi zai rage yawan ganin shafukan labaran da ake kyautata zaton na ƙayyane a shafin na Facebook. Masu zanga-zanga a Khartoum suna ci gaba da neman shugaban ƙasar Umar al-Bashir da ya yi murabus a ci gaba da zaman da suke yi a headquarters sojan ƙasar inda aka ji ƙarar harbin bindiga. Akwai rahotanni da ke cewa jami'an tsaron gwamnati sun yi ƙoƙarin tarwatsa taron masu zanga-zangar wanda ya janyo sojojin suka kare masu zanga-zangar a cewar waɗanda suka shaida abin da ya faru. To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyali da ƴan uwan Baba Dandela Kasim Malumfashi wanda ya rasu ranar Asabar din da ta gabata. Allah ya ƙara haƙuri ya kuma ta'azantar da iyali da sauran ƴan uwa, amin. Yanzu a madadin Zarawa Aminu Fage da tattaya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniyan Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.